آمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da amincewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta Asabar da muke haduwa wannan majalisi don yin darasi a wannan littafi na Al-Wajiz fi fiqhus sunnati wal kitab al-aziz na Abdul Azim Ibn Badawi hafizahullah. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka. Muna cikin kitabun nikah, ana ambaton hukukun zawjiyya. Mun ji bangaren namiji, mun ji bangaren mace. Kana sai aka biye da yin auraya dangane da yadda ya kamata uwaye mata su yi nasiha ga ƴaƴansu a lokacin da za su tare zuwa gidajen miji domin a samu kyakkyawan zamantakewa. Sai ake fara shimfiɗa dangane da kawowa wasiyar da wata baiwar Allah sahabiyya Umamatu bintul Harith ta yi ma ƴarta da ake ce da ita Umma Iyas binta Awfin Shaybani a yayin da take za ta tare gidan mijinta ta mata wasiya dangane da wasu abubuwa guda goma. To a wannan gaba ce muka tsaya. Ta ce mata ammal ula wa thaniya, amma abubuwa da ta ambata mata guda goma take so ta kiyaye in ta yi wannan to za ta zamanto sarauniya a gidanta, mijinta zai zamanto mata tamkar boyi-boyi. Abu na farko da na biyu, fal khushu'u lahu bil qana'a wa husnu sam'i lahu wa ta'a. Na farko shine ta zame kankan da kai a gare shi, kar ta riƙa masa ɗagawa a matsayinta na matarsa, kuma wannan kankan da kan ta riƙa yinsa bil qana'a, tare da nuna wadatuwa da ɗan abin da suke da shi. Ta zame wadatar zuci, ta zan tana nuna wadatuwa da abin da mijinta ya bata. Wannan shine abu na farko da ta mata wasiya ta kiyaye a zamantakewanta da miji. Na biyu shine wa husnu sam'i lahu wa ta'a, ta zame kyautata shauraren bayaninsa. In yana yin bayani ta kasa kunne ta shaurare shi da kyau. Wa ta'a, sannan ta masa biyayya a abin da ya mata umarni. Idan ce haka to za ta samu tagomashi a wajen mijinta. Domin alal hakika yana daga cikin abin da ke kawowa saɓani tsakanin ma'aurata ƙin yin biyayya da mata za ta yi wa mijinta. Domin lalle shi miji Allah ta'ala ya sanya wa namiji wata isa tattare da shi. Don haka idan ya yi umarni yana so ya ga ambuwan nan umarnin. Kuma mun ji dama Allah da manzansa ya yi umarni akan cewa mace ta yi wa mijinta ɗa'a, matuƙar ba umarni ne na saƙon Allah da ya bayyana ƙararraba. To ta mata wannan wasiya, abu na farko da abu na biyu. Kana ta ce wa amma thalitha wa rabi'a, amma abu na uku da abu na hudu da take so ta kiyaye a zamantakewarta da miji fattafaqudu limawadi'i aynihi wa anfihi fala taqa'u aynuhu minki ala qabihin wala yashummu minki illa atyabar rihi. Abu na uku shine ta riga tafaqudi bincike bibiya limawadi'i aynihi ga gurbin da idanansa zai fada, wato ta riga ganin menene abinda mijinta zai kalla, tana kiyaye abinda mijinta zai kalla. Wa anfihi na hudu ta kiyaye inda hancinsa zai shanshana. Abinda take nufi sai ta sharaha mata, fala taqa'u aynuhu minki ala qabihin, kada ki kuskura ki bari idanansa ya tsinkayi abinda yake mummuna tattara da ke, ko dai mummunar sifa ba a gyara jiki ba, ko kuma mummunar ɗabi'a. To kada mace ta bari lalle mijinta ya tsinkayi wannan tattara da ita da idanansa. Abu na hudu da ake so ta kiyaye shine batun hancinsa, wala yashummu minki illa athyabar rihin, kada ya ji ya shaka tattara da ke face kanshi mai dadi. Kenan ana nunawa mace a kyakkyawan zamantakewa in tana son ta samu tagomashi wajen mijinta, kada ta kazanta, kada ta zamba lagaza, kada ta zambe yin mummunar ɗabi'a wanda zai kyamace ta a dalilin haka da idanunsa in ya tsinkaya ya gani, kamar yadda kada ta bar jikinta da kazanta har ma ya rika jin bashi, har idan ta zo kusa da shi ya rika jin tsami. To lallai ta yi iya bakin kokarinta ta kiyaye wannan. A ƙarƙashin wannan kuma ana buƙatan su ma mazaje su ba da tallafi ga matan, domin alal haƙiƙa wata mace tana da hanyar da za ta iya samun kayan ƙamshin da za ta gyara jikinta ko da mijinta bai bata ba, alhali wata kuma ba ta da hanyar da za ta sami irin wannan kayan ƙamshin in ba da tallafi daga mijinta ba. To iya bakin ƙoƙarinsa ya rika tanada mata abubuwa na shafe-shafe, na feshe-feshe, turare ne, body spray ne, ya rika sama mata su humra da makamantan irin waɗannan ababe da ke sanya jiki ya yi ƙamshi, man kitso mai kyau da kai ba zai yi tsami ba, da sauran abubuwan da ake feshe-feshe na matsi-matsi. Duk irin waɗannan in yana da hali ya kokari gwargwado kadarul istida'a ya tanada mata. To ita ma kada ta zamanto kuma mara zuciya, wai dan bai tanada mata ba shikenan sai ta zauna ta shirga tsami, a kada ta aikata haka. Domin duk lokacin da miji ya zo kusa da matarsa ya ji ƙamshi tare da ita, to wannan yana ƙara mata ƙima, yana ƙara mata daraja. Wannan kuwa sai ta yi wasiya ga ƴarta dangane da waɗannan ababe. Kana ta ce wa ammal khamisatu was sadisa, amma abu na biyar da abu na shida da lalle nake so ki kiyaye a zamantakewarki da miji, fattafaqudu liwaqti manamihi wa ta'amihi, ki rika bibiya lokacin baccinsa shine na biyar da lokacin abincinsa. Wani lokaci ne yake da buƙatar bacci, wani lokaci ne yake da buƙatar abinci yana cikin yunwa, kada ya zamanto yana da buƙatar bacci ke kuma ki addabe shi. To wannan yana kawowa ƙullata, yana kawowa tashin hankali, kamar yadda idan ya ɗebo yunwarsa daga wajen abin, daga wajen aiki ko daga wajen sana'a ko daga kasuwa, ya harara lokacin cin abinci bayan ya tanada abin da duk ya kamata a tanada, kuma ya zo sai ya gaba a tanada masa abinci ba, to wannan yana sabbaba a samu sabani a tsakanin ma'aurata. Don haka take ce mata fa inna tawatur al-ju'i malhaba, domin jerantuwar yunwa, yunwa ta dinga kwarara ma mutum kuma bai samu ya kashe yunwar ba, malhabatun tana saka tafarfasa a jikin mutum. Eh na'am, ai ita yunwa kamar al-harara ce, kamar yadda al-adashin shi ma yake kamar al-harara, duka suna bukatan a yayyafa musu ruwa ne, a sanya musu abinci, to sai zamanto wannan tafarfasan jikin ta sassauta. Don haka duk lokacin da mutum yake jin yunwa kuma yazo yana bukatan abinci, alhali yayi duk kokarinsa kuma bai same shi akan lokaci ba, to sai sake sai fusata. Ai, akwai adacin da Turawa ko ake faɗa ana cewa a hungry man is an angry man, ko wanda yake yana cikin jin yunwa to iya wuya yake, kana taba shi sai a yi tashin hankali. To kaga kada ki sabbaba yunwa ta zamanto abinda zai kawo sabani tsakaninki da mijinki. Yi masa abinci akan kari, a adana masa akan lokaci. Sannan yace watangisu, tace watangisun naumi magdaba. Tangis shine a hana wa mutum samun abu, don haka a hana wa mutum samun bacci, yana bukatan ya bacci kuma sai a sabbaba masa wani abu wanda zai hana shi samun bacci. Magdaba abu ne wanda yake sanya ya fusata. Tabbas kada mace ta ce za ta yi kirda don waɗansu batutuwa sai lokacin da mijinta zai zo zai yi bacci tukunta ce za ta yi masa magana. A kada ta yi masa magana irin wannan lokaci, in har ta buƙaci bacci, in ta ga bacci yake da buƙata, in ya ce yana da buƙatan bacci, to ta bar shi har sai lokacin da ya yi bacci ya huce, jikinsa ya huta, kana idan ya farka sai ta bujiro masa da maganan a lokacin da ya dace. Amma kada ta ce za ta hana shi bacci saboda tana da wasu batutuwa waɗanda take son ambatawa, wannan yana iya sabbaba rigima a tsakaninsu. Ta ce mata wa amma sabi'a wa thamina, amma wasiya ta shida wa wasiya ta bakwai da ta takwas, fal ihtirasu bi malihi, ki zamanto mai gadi ga dukiyarsa, mai gadin dukiyarsa ce ke. Ai hadithin manzon Allah ma ya ambata sallallahu alaihi wasallam, wa in ghaba anha hafizatu fi nafsiha wa malihi, idan baya nan za ta kokarin kiyaye masa martabarsa wajen kula da kanta, za kuma ta kiyaye masa dukiyarsa. To lalle tace ta zamanto mai gadi ga dukiyarsa, ta tsare masa dukiyarsa kada ta barnata dan baya nan. Sannan na takwas, wal ir'a'u ala hashamihi wa iyalihi, kuma ta zan mai yin kiwo akan fadawansa. Yanci hashamur rajuli khassatuhu kenan, alladhina yaghdhibuna bi ghadabihi, wato wadanda suke iya fusata a dalilin fushinsa, kaman fadawansa, yan barandarsa, wanda suke tare da shi suna kula da lamarinsa, duk lokacin da suka ga ɓacin ransa su ma sai ransu ya ɓaci, saboda suna tare da shi wala Allah yana kyautata musu. Mun gane ko? Kaga ta mata wannan wasiya ne saboda wanda zai aure ta ai sarki ne, sarki kuma yana da buwaransa, yana da fadawansa. To don haka hatta waɗannan su ma ki kula da su, ke a matsayinki na hajiya, mai gidanki mai attajiri ne, yana da yara ƙarƙashinsa waɗanda suke suna masa hidima, wala Allah suna tare da mai gida tun kafin ke a auro ki, to kada ki ce za ki watsi da lamarinsu, su ɗin ma ki riƙa kyautata musu, domin kyautata musu zai iya sabbaba ƙauna a tsakaninki, ya ƙara ƙauna tsakaninki da mai gidanki, don su suna kusa da shi, za su iya sabbaba fitina a tsakaninki da mai gida idan har kin juya musu baya. To shi yasa take mata wannan wasiya, wal ir'a'u, kizan wato ra'iyya kenan, kizan wacce kike yin kiwo ala hashamihi, akan fadawansa, wa iyalihi, da kuma sauran iyalansa. don haka tace wa malakul amru fil mal husnul taqdir, ginshiki jigo wajen al'amarin dukiya shine husnul taqdir, kyakkyawan kimantawa. Duk lokacin zaka mu'amalanci kudi a mu'amalance shi da kimantawa, kada ya almubazzaranci. Kaga shine al-ihtirasu bi malihi, ki zan mai kiyaye masa mai gadin dukiyarsa. Kada ki ce zaki rika ballaga zaddawo, kada ki ce zaki rika barnar dukiya saboda wai kinga akwai ta, a dinga bin abin salo salo. Kada a ce duk lokacin da yake yana da abinci ya kawo buhuna ya ajiye, ko da ma akwai su to daukowa ake yi, a ce za a dinga barnatar da abincin kawai, a'a, a rika sarrafa shi yadda ya dace, a samu husnul taqdir, kimantawa, a rika kimanta shi gwargwado yadda ya dace abinda za a yi amfani da shi, kada a yi israfi wai dan saboda ana da yalwa. Wannan din zai iya sosa masa rai, ko da ko yana da wadata, ko yana da wadata ya ga ba a tattalin abu, wannan zai sosa masa rai. To don ana so a kiyaye masa dukiyarsa. Sannan tace wa fil iyali husnul tadbir, malakul amru fil iyal, jigon abin da yake kawo wata gomashi, yake kawo nagarta wajen gudanar akan batun iyalai, kuma shine husnul tadbir, kyakkyawan gudanarwa, a zan ana gudanar da su yadda ya dace. Tace wa amma tasi'a wal ashira, amma wasiyar da zata mata ta tara da wasiya ta goma, fala ta'sina lahu amra, kada ki kuskura ki saba masa umarni, in ya miki umarni kar ki saba. Wala tubshina lahu sirra, kar kuma ki yayata masa sirransa, kar ki yayata masa. Na tara da na goma kenan, kar ki saba masa, kar ki yayata sirransa. Fa innaki in khalafti amrahu aw garti sadra, domin duk lokacin da kika saba ma umarninsa, yayi umarni sai ba ai ba, yayi hakuri aka sake nanatawa, ya zama aka aikata masa sau lokata da daban, to aw garti sadrahu, zaki tunzura zuciyarsa ne, zai zanya tunzura, ma'ana kirjinsa zai tunzura, za a tunzurar da shi. Wa in abshati sirahu lam ta'mani ghadra, kuma in har kin zan kina yayata sirransa, to fa ke ma ba za ki taba kubuta daga yaudararsa ba, in har ma zaman ya ci gaba, ko ba haka ba? Wani idan an yayata sirransa ma, wannan zai iya kawowa kaga al'amarin an samu matsala a zamantakewa, wala Allah wannan sai iya sabbaba wata kila rabu da ita. In kuma har bai rabu da ita ba, ana zaune shi ita bata rufe masa asirinsa, in ya faɗa mata abu to zai tsinkaye abun a wajen wasu, to ba zai dinga faɗa mata gaskiya ba, haka ne ko? Ba zai faɗa mata gaskiya ba, duk wasu al'amuransa ba zai nuna mata ba, in ma tana buƙatar ta sani sai ya gaya mata akasin abin da yake waƙi, don haka shi ma sai ya sanya salo wajen yaudararta a cikin zamantakewa, don ya san bata riƙe masa sirri. Amma in tana riƙe masa sirri ta nuna ita mutumiyar kirki ce mai rufa masa asiri ne, to komai ma zai iya gaya mata, komai ma zai iya faɗa. Allah ya sa mu dace. Don haka tace thumma iyyaki wal faraha bayna yadayhi wa in kana mahmuma, sannan ka shaidinki cika makin wasiyarta, ka shaidinki wal faraha bayna yadayhi, ki riƙa nuna annashuwa a gaba gare shi, in kana mahmuma, na lokacin da shi yake cikin bakin ciki, miji ya zo wani abu ya dame shi, yana cikin takaici, ke kuma ki ta nuna annashuwa, kuma kina sanye da cewa akwai abin da ya dame shi, amma ke kuma kina cikin walwala da annashuwa. A'a, in kin gan shi a cikin takaici ke ma ta yashi, sai ki san hanyar kuma da za ki rarrashe shi. Idan wani abu ne da zai sanya shi karaya, ƙarfafa masa gwiwa, nuna masa Allah,
kara kusatar da shi ya kara fahimtan al'amari na kaddara in wani abu ne ya same shi na hasara ko marar dadi amma kar ki nuna farin ciki da annashuwa shi yana cikin takeici ke kuma kina cikin walwala da annashuwa to alal hakika wannan zai iya kawo wato sabani a tsakanin ma'aurata ko kuma alal akalli ya sanya tagomashinta ya zanya kare sannan ta mata kashedi kada ta rika nuna alka'aba tace walka'abata baina yadayhi wa in kana masrura kar kuma ke ki rika nuna takeici kar ki rika nuna takeici gaba gare shi a lokacin da shi yake cikin farin ciki ma'ana farin cikin sa ya zama naki bakin cikin sa ya zama naki ta yashi inda ya kamata a rarashe sai ki rarashe shi ummul mu'minina Khadijat bint Khuwailid radiyallahu anha haka take mu'amalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah yana cikin farin ciki ta yashi farin ciki take idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wani abu ya dame shi ita ma sai ta nuna damuwa kuma sai ta kokarin rairashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan irin abin da ake masa hatta lokacin da ya fara samun wahayi da ya zo gida hankalinsa a tashe ita ma sai hankalinta ya tashi amma sai ta rairashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karfafe shi tace wallahi la yukhzika Allahu abada wallahi Allah ba zai taba walakantar da kai ba saboda kana kaza tayi ta kidaya ayyukan alkhair da annabi yake yi tace ko dan wannan Allah ta'ala ba zai nuface ka da abin da yake mummuna ba to don haka haka ake so mace ta zamanto tare da mijinta insha Allah idan ta rike waɗannan wasiyya da wannan baiwar Allah as-sahabiyya wato Umamatu bintul Harith radiyallahu anha ce ma yatta to alal haqiqa mace za ta sami martaba a wajen mijinta mijinta sai ya zamanto tana sarrafa shi yadda take so Mali biya da ayata al-Qur'ani Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Cewa ya Allah yana daga cikin addu'a ta ibadar Rahman ko Rabbana ya ubangijinmu hab lana min azwajina Allah ka bamu cikin matanmu wa dhurriyyatina da ƴaƴanmu qurrata a'yunin sanyin idanu. Ma'ana ka sanya mana cikin matanmu da ƴaƴanmu su zamanto mana sanyin idanu waɗanda za su riƙa mu'amalantar mu kowane lokaci cikin abin da zai faranta mana rai waj'alna lil muttaqina imama Allah ka sanya mu jagorori cikin masu bin dokarka Allah ka dacar da mu to wannan kenan wani abu da ya zan wajibi mutane su fahimta shine duk lokacin da wato kamar abinda Bahaushe yake ambatawa ne zo mu zauna zo mu saba ba yadda za a yi a zauna waje guda tare wani lokaci kuma ba a sami sabawa ba dole ne sai an samu sabawa ɗabi'a ce ta dan adam dole wannan yana da ra'ayi daban wannan yana da ra'ayi daban a cikin wasu abubuwa dole za a samu wani abu wanda zai kawo naza'i a tsakaninsu imma da nufi imma ba da nufi ba don haka sabani da za a samu na auratayya a tsakanin ma'aurata ba wai yana nufin cewa wannan auratayyan batta da nagarta bane amma abin da ke nuna rashin nagarta shine in suka gaza shawowa kan sabanin da ya faru a tsakaninsu in suka gaza shawowa kan sabanin da ya faru a tsakaninsu ita mace dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa ba za ta taba daidaita maka ba lan tastaqima laka abada wai a ce mace ta zanta daidaita a gare ka yadda kake son ta haka ta za ta kasance a sai an samu sabawa haka nan ita ma a irin nata yanayi wata rana sai duk kokarinka sai an sami inda ka saba a yadda take so kuma in ba a yi sa a wani lokaci sai a samu naza'i to ala ayi halin duk lokacin da aka sami bambanci na fahimta aka sami ikhtilafi a tsakanin ma'aurata to nagartar auren shine su san yadda za su shawo kan wannan sabani mafi munin sabani a zamantakewa aure shine nushuzi domin jigo ne a zamantakewa aure mu'amala ta auratayya a lokacin da mace ta juya baya a mijinta a mu'amala ta auratayya to sabanin yafi muni anan sama da sauran sabani sau da yawa ma'aurata ko in ce mazaje za su iya shanyewa wani sabawa da za a musu akan wata mas'ala amma an shuzi sai kaga sun kasa hakura saboda wannan jigo ne ginshiki ne a rayuwar zamantakewa na aure to kaga dangane da nushuzi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kawo matakai ɗaya bayan ɗaya yadda za a samu magancewa sabani kada abin ya kambama ya kawo rabuwa a tsakani don haka malam sai shimfida wannan fasali yace al-khilafatu az-zawjiyya sabani a tsakanin ma'aurata la takadu usratun taslamu min al-mashakil wal-khilafat ba zai taba yiwuwa usra haula kenan family ba zai taba yiwuwa ma'aurata wai su kubuta min al-mashakil daga rikici ba mushkila kenan rikici wal khilafat da kuma sabani ba zai taba yiwuwa ba a cewa babu sabani sam zaka ga misali dattijo ya ce shekaran mu kaza da wance amma ba mu taba sabani ba alal haqiqa ba wai ana nufin ba su taba sabanin bane fa a ba a taba jin su ba abun bai taba yin tsami inda za a daga murya har a samu waɗanda za su yi hukunci a tsakanin su ba sun yi kurmu sun kayan su a cikin gida suka samu hancin zaran suka daidaita to wannan shine yake kawo nagarta amma duk lokacin da ya zamanto wai dan karamin sabani sau da yawa waɗanda suke matasa sabon aure waɗanda ba su goge a cikin zamantakewa aure ba kuma sannan ba su samu shimfiɗa mai kyau na ilimin zamantakewa aure ba to su kaddarawarsu daɗin bakin nan da budurwa za ta yi masa da daɗin bakin da saurayi yake mata sai ya zaɓi kalmar da ya daɗaɗa mata ita ma sai ta zaɓi kalmar da ya daɗaɗa masa suke yi ma juna a lokacin nema sun kaddara cewa irin wannan ɗin shi ne har abada alhali wannan coge ne ko ba haka ba ne coge ne yana so ya jawo hankalinta ita ma tana so ta ƙara samuwa ta ƙara karkuwa a wajensa shi ya saka sai an zaɓi kalmomi masu daɗi abinda aka san yana so shi za a masa abinda ba ta so shi to wannan ba shi ne asalin rayuwar ba asalin rayuwar sai lokacin da aka yi auren a nan ne shi zai san yaya asalin halinta na haƙiƙa yake ita ma a lokacin za ta san yaya asalin halinsa na haƙiƙa yake to idan har suka tsammaci waccan rayuwa a lokacin da ake nema ita ce mai wanzuwa to shi saka daga an samu akasinta sai a kasa haƙuri ko ita ta ce shi kenan a fasa auren ai ba haka ya dinga mata ba ko kuma shi ya ce ai shi kaza sai kaga ya sake ta abinda bai taka kara ya karya ba sai kaga matasa sun yi saki a kansa to haƙuri ake yi dole sai an samu sabani amma ku koyi yadda za a shanya wannan sabanin a daidaita zamantakewar ba tare ma da iyayenku su ko waliyanta ko wakilinka ya ji ba to wannan shine ya nuna kai jarumi ne ke jaruma ce kuma akwai nagarta a cikin zamantakewa la takadu usratun taslamu min al-mashakil wal khilafat ba zai taba yiwuwa ma'aurata zamantakewarsa a ce ya kubuta daga rikici da kuma sabani ba walakin al-usra tatafawatu fi hajmi mashakilha wa naw'i khilafatiha amma dai auratayya takan bambanta dangane da girman rikicin da aka samu da kuma irin nau'in sabanin da ake samu a tsakani wanda zaka ga karamin rikici ne ba za a iya shan kansa ba kuma har sai ya zama babba abin da mawaki abu kamar wasa karamin magana ta zama babba ko waɗansu wata mushkil abinda bai kai ya zama mushkila bane sai ya zama mushkila. Na taɓa ba da labarin ai na ji wani malami yana yin bayani sai ya ce ya taɓa sanin auren da aka da ya rabu a dalilin indomi ne sababi, bai yi sharhi akan menene ya faru akan indomin ba, amma da indomi da yanzu indomi abincin yara ta zama sababin rabo aure ai kasan al'amarin akwai kan tafi da lamarin ba dauke shi da muhimmanci ba. To don haka ma'aurata gwargwadon girman rikicin da ake samu a tsakaninsu da gwargwadon saban da ake samu a tsakaninsu ya bambanta, wanda za a samu karami ne wanda za a samu babba, wasu za su sha kansa tun yana karami, wasu kuma za su kasa shan kansa har sai ya girmama. Wa kan hasal islamu zawjaini ala mu'alajati mashakilihima, amma musulunci ya kwadaitar da ma'aurata su yi kokarin magancewa duk wani rikici da ke tsakaninsu. Wal qada'i alaiha fi ma bainahuma, su yi hukunci akan wannan rikicin da ya faru a tsakaninsu su da kansu. Musulunci ya zaburar ba daidai bane mace, wato waliyai ba sa jin daɗi kuma waliyai ba zai faranta musu. Duk lokacin da aka yi aure ƙaramar magana shikenan sai a kamo hanya zo a ce za a kawo musu ƙara. Dole ne waliyai a dinga fahimtar da ma'aurata idan an aurar da yarinya mata hudu ba, cewa ba ma so mu dinga jin maganganu ƙarami da babba. Ƙarami da babba. Ai ashana ce babu ya ce sayo shi kenan ya ce mata kaza ya ce kaza, me ya kawo mutum ashana ce sai an kai ƙara a kanta. Ko ai ruwa ne an ce ka, duk irin waɗannan matsaloli ne wanda za su magance a tsakaninsu. Shi walihi shi uba kenan baya son jin irin waɗannan maganganu. Shiru yake so ya ji sai hankalinsa ya kwanta ya ji daɗi ya ji nishaɗi. Kuma ya fi ki sani, ya fi ka sanin cewa ba lafiya tas ake tafi ba, akwai matsaloli. Amma in har ya ji shiru an ɗau lokaci ba ku kawo masa ƙara ba, to ya san ku jarumai ne, ya san kuna da nagarta, kuna samun saɓani, kuna magancewa tsakaninku, to ya san lallai an samu dacewa insha Allah. Amma kowace ƙaramar magana a kawo ƙara, to sai kaga wanda yana karya zuciyar wani ne. Da wajibi ne a fahimtar da su wannan su gane. Musulunci ya zaburar da ma'aurata akan su magance rikicin da ke faruwa a tsakaninsu kuma su yi hukunci a tsakaninsu. Wa arshada kullum minhuma ila turqil ilaj, kuma ya shir ya nusar da kowane ɓangare namiji ne ko mace ila turqil ilaj zuwa ga hanyoyin da zai magance. Allati yastakhdimuha ma'a sahibihi, wanda zai amfani da ita wajen magance mushkilar da ta faru tsakaninsa da abokin zamansa, abokin zamanta ko da abokiyar zamansa. Kama hasahuma alal mubadarati ilal ilaj, kama yadda musulunci ya kwadaitar da su su hanzarta su yi gaugawa wajen magancewa matsala. Hina tadharu bawadirul khilafi wa a'raduhu, a lokacin da alamun saɓani ya soma bayyana, wa a'raduhu da shikashikansa. Duk lokacin da alamun saɓani ya soma bayyana, shikashikan saɓani suka soma bayyana, to sai musulunci ya zaburar da ma'aurata su hanzarta wajen magancewa wannan abin tun yana ƙarami. Kar a bari ya girma. Ai wuta idan tana ƙarama ne take sauƙin kashewa ko? In an batta ta zama gobara ba, wani lokaci sai ga kwalala ma ba ta kashe ta. Ƙala ta'ala, Allah maɗaukaki sai ya ba da misali dangane da nushuzi. Ƙaramin abu ne amma kuma zai iya zama babba. Wala Allah ta buƙaci za ta je anguwa ne, shi kuma sai ya ce ta yi haƙuri ba yau za ta je ba sai lokaci kaza, ita kuma yau ɗin take son zuwa. Ita ba ta saba cewa a lokacin da ake nema in ta ce tana son kaza nan take yake mata, credit ɗin waya ya tura mata, daga ta yi magana credit ya tura mata, idan kaza ta nema ya mata. in tace ayi kaza dan karaman abu shi kuma sai kawo da yawa ma ba haka ake yi ba musamman idan mai neman yana dan dan dama dama yana dan samu sai kundin bala to ita tsammata haka abin yake yanzu ta ce tana son zuwa anguwa ne ma sai ya ce a'a ba za ta je ba wannan abun watakila sai so sa mata zuciya da yaso sa mata zuciya ita kuma a ina ne take sarauniya a aina take sarauniya shimfida to sai ta ce ita kuma za ta juya masa baya sai an zo sai ta juya fulansa can ai kai da gindi ko kuma in na yazo shi yazo na kusa da ita sai ta tashi nushuzi kenan ko ai kaga karamar matsala ce yanzu sai ta ce ita kuma ba ta rama da ban makamin da take rike da shi ita wannan shine makamin ta ba ta rama ita ma saboda ya mata wani abin da ranta bai so sai ta juya baya to idan misali a ce shi a matsayinsa bai samu tarbiyyar da ta dace ba sai ya fusata shi ma sai watsi da lamarinta ko kuma sai ya dauki waya sai ya fara chatting da wata budurwa dan ya fusatar da ita ko hakan ai yana faruwa ne ai ana kawo mana irin wannan matsalolin ne shi saka ko bai faru a gaban mu mun san ya faru mun san yana faruwa saboda za a yi ta kawo maka irin wannan cases kararraki akan kaza binciken da kake akan kaza zaka ji abubuwa da yawa da yake wakana shi kuma sai ya shiga chatting kawai ya ga dama ko kuma ya ce wata ma zai nema kuma ba shi da kudin da zai saki aure shikenan ita kuma sai ta kara dugunzuma sai abin ya zamanto sai ya mata duka ko ta ce za ta faffasa wani kayansa ko abin duk irin wannan ko ta zage shi ko ta zage iyayensa shikenan bubbuge ta shi ma ya zazzage iyayenta sai kaga al'amarin karamin abu ne da za a magance yanzu sai kamba mai zama babba to musulunci ya nuna wa ma'aurata in sabani ya faru su yi kokarin magance shi wannan na bada misali ne da abin da yake yawan faruwa cikin matasa ko sabon aure to ko da waɗanda suke tsofin auren akwai abubuwan da zai faru na sabani wanda za a iya magance shi in ba a rike shi yadda ya dace an yi handling ɗinsa with care ba to sai ya iya siraya ta ga abin ya yi yaɗo ya kuma kambama ya zama babba har ma watakila sai ya shafi yaya to don haka Allah ta'ala ya ce wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna dangane da nushuzi wanda shine gaba da sau da yawa maza ba sa iya hadewa sai sun nuna fushinsu idan an aiwatar musu wanda in ba su handling ɗinsa yadda ya dace ba to zai iya kawowa baraka a tsakani aure ya mutu to sai Allah ta'ala ya bada matakai ɗaya bayan ɗaya guda uku yadda za a yi maganin wannan matsala wallati takhafuna nushuzahunna waɗannan matan da kuke fargaban za su juya muku baya ai sun juya muku baya sun juya muku baya kuma kuna fargaban za su doge akan nushuzin to me za ku yi sai aka ce fa'idhuhunna ku musu wa'azi na farko haɗiye fushinka in ka haɗiye fushinka sai ka nusar da ita wai Hausawa suke cewa in hankali ya ɓata hankali yake dawo da shi hanya ko to idan hankali ya bata shi ma wannan sai ya bace to wanne ne zai dawo da wani hanya to don haka ai ana nufi kenan hikima ce ta Bahaushe idan wannan yayi abin da bai dace ba kai kuma kar kai ma kai abin da bai dace ba in shi yayi abin da bai dace ba kai yi kokari musamman kai ne miji kai ne shugaba kai aka ba wa haƙƙin tarbiyya haƙƙut tadbir kai ne kake da kawama to don haka ya kamata a ce hankalinka ya funata ya kamata a ce nutsuwarka ta fitata ya kamata a ce juriyarka ta fitata don haka idan ita ta bauɗe haɗiye ba wai abin bai ma zafi ba ya maka amma haɗiye yi amfani da hankalinka don dawo da ita ta farki to idan haka ta faru aka ce fa'idhuhunna sai ka mata wa'azi wa'azin da za ta iya fahimta da tausasawa da rarrashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rarashin matansa in yaga sun fusata ba wai nushuzi suke masa ba hasha lahunna amma idan har a cikin zamantakewa sai wani abu bai musu dadi ba su a fahimtar su sai suka yi fusata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai rarashi matarsa ai bahaushe yace durkusawa da ba gajiyawa bane dan kai rarashi matarka ai ba a nuna cewa ba kai ne mijin ba kai ne mijin kai ne mai gidan kai ne komandan ba gazawa kai ba dan kai rarashe ta fa'iduhunna tusiku musu wa'azi wa'azi da rarashi wahjuruhunna sai kuma ku kaurace musu fil madaji'i amma a wajen kwanciya kawai wadrubuhunna sai ku buge su to waɗannan za a yi bayanin su tafsilan ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala kaga wannan an ba da matakai ne guda uku yadda za a magance nushuzi nushuzi ta janibin wa ta janibin mata to ana samun nushuzi ta janibin miji kuma ita matar ce ta ji fargaba wala Allah mijin yana so ya rabu da ita wala Allah akwai wasu abubuwa nata da yanzu shi ya kosa san rabuwa da ita yake wa qala ta'ala sai Allah madaukaki yace wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw irada fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair idan wata mata ta yi fargaban juya baya daga mijinta wala Allah yana so ya rabu da ita sai ta gane haka ko kuma wata kila ya sane mata a dalilin wani abu aw irada ko wata kila zai bujire mata fala junaha alayhi ma to babu laifi a tsakanin su matar da mijin an yusliha bainahuma sulha su yi sulhi a tsakanin su sulhun da za a samu daidaito da yarjejeniya yanzu tunda ita ce take fargaban wala Allah zai juya mata baya wala Allah zai iya rabuwa da ita ita kuma azabinta zama da shi shi yafi mata maslaha mun gane batun ko azabinta zama da shi shi yafi mata maslaha in yana so ya rabu da ita ita ma hakan zanne ta tadda muje to ba ita ake magana ba ana magana ga wadda ta fahimci yana son rabuwa da ita amma ita azabinta ta ga zama da shi shi yafi maslaha yana nufin watakila zai rabu da ita amma tana tsorace ma ƴaƴanta tana ga idan ta bar gidan tarbiyyar ƴaƴanta ba za su gudana yadda take so ba zaman da za ta yi a wannan gidan ya fi mata alkhairin saboda ƴaƴanta ta kula da su kada a raba mata hankali to anan babu laifi sai ta yi sulhi da shi don kakkaɓewa wani daga cikin haƙoƙinta don a ci gaba da zamantakewa haƙoƙinta ne sai ta sarayar da su kamar yadda za mu ji bayani a gaba insha Allah Allah ta'ala ce wa sulhu khair mu sani a yi sulhu a irin wannan yanayi a ci gaba da zamantakewa shi ya fi alheri a kan ita ma ta juya bayan bata damu ba da abin da zai yi kuma a rabon alhali rabuwan kuma shi ne za a sami wato munanawa a ciki malice falmanhajul islamiyyu mu sani tafarki na musulunci la yantadhiru hatta yaqa'a an-nushuz bil fi'li shi baya jira wai har sai juya bayan ya faru musulunci baya so har mijin ya zan ya kai gandun da ya rabu da ita ba haka musulunci yake so ko kuma ita matar ta kai gandun da kwata-kwata ta ki mijin nata din ta juya masa baya ba ta yadda da shi musulunci ba hakan yake so laifin ya tabbata ba ko kuma abin da ake gudun ya tabbata ba a'a ana so a yi maganinsa ne kafin aukuwarsa wato rigakafi kenan musulunci ya fi sha'awa a yi rigakafi bahaushe ya ce wanda ya fi magani hatta ya ka'an nushuzu bil fi'l wa tu'lana rayatul isyan har a bayyanar da tuta na saɓani a tsakani ba haka musulunci yake so ba a so saɓani ya bayyana ilani na rayatul isyan ma'ana kenan kowa ma yaji a musulunci baya so a ce an ji sabani a tsakanin ma'aurata an fi so su kurmu sun kayan su su magance a tsakanin su ba ji ba watasqutu mahabatul qiwama musulunci ba so yake yi akai gandun da kwarjini na shugabancin miji ya zan ya sarai ba domin duk lokacin da aka ce an samu nushuzi tattare da mace kuma al'amarin ya ci gaba da yado har ya kamba mai girma to yanzu ya zaman to kenan kawama din da shi mijin yake da ita kiwaman da yake da ita shugabancin da yake da ita da aka ce rajal qawwamuna 'ala an-nisa to yanzu kurjinin sa ya zan ya sarai yanzu mata sai ta iya masa wani abin da ba daidai ba to kullun su ake yi wannan kurjinin nasa ya zan yana wanzuwa kullun so ake wannan shugabancin nasa ya zan yana wanzuwa yaya za a kare a kiyaye wannan shugabancin a tsare shi shine kada a bari sabani ya kamba ma tsakanin su ai misali babba da karami ba a so su fada babba da babban ma ba a so to amma duk lokacin da babba karami ya masa wani abu sai ya biye shi kuma har sai aka kai manzalan da suka yi sabani suka yi bacacce ne a tsakani yanzu girman babban yana nan a wajen karamin kurjinin sa ya tafi amma lokacin da karami yayi abin da bai dace ba a babba wanda ya kai ya dauki mataki akan sa amma sai ya rabu da shi ya hade to har yanzu yana fargabar sa gani yake in ya dauki mataki matakin ba zai yan masa ba mun fahimta kar ka bada kofa in ka bada kofa aka raina ka na kasa ya raina na sama to shikenan kurji ne ya kau to musulunci yana so kada a bada kafa inda kurjinin shi miji a matsayin sa na jagora mai fada aji mai gudanarwa a gida wannan kurjinin ya sarai ba a so shi yasa ka sai aka bada waɗannan matakai da yadda za a magance nushuzi din don haka musulunci ba jira yake wai sai waɗannan ababe sun faru ba watan qasimul muassasatu ila muaskarain ballantana wannan muassasa muassasa anan ana nufi shi al'usra din ne sai aka kira shi tamkar muassasa kamar wani kamfani ne da aka yi ko kuma kamar wata ma'aikata ce da aka yi kamar wani gini ne da aka yi to ba a san wannan ginin da aka gina ya zamanto ya rabu kashi biyu sojoji ne guda biyu janibi guda miji a matsayin soja janibi guda mata a matsayin soja yanzu kowa yana neman saba ma daya zamantakewa ba zai zanya kyau ba in akwai yaya a tsakani kaga sai ya zamanto in ba a yi sa'a ba waɗannan za su bi bayan baba waɗannan za su bi bayan umma to ko me ya ƙara hakan na faruwa kuma a rayuwa abinda za a iya magance shi a gagara magancewa kuma daga ƙarshe har sai ya zamanto an yi ta saɓani saɓanin ya gagara daidaito ya zamanto an rabu kuma idan an rabu hannu a cikin riga shi uba yana muna na uwar uwar tana muna na uban sai ya zamanto a cikin ƴaƴa waɗansu sai su karkata ga uwar waɗansu kuma sai su karkata ga uban sai ya zamanto uban yana gaba da wasu ƴaƴan da suka karkata da uwar uwar tana gaba da wasu ƴaƴan da suka karkata daga uban har ma sai aka yi manzalin da wani lokaci idan Allah ya ba mu ƴaƴan dukiya sai kaga uwa tana hana ƴaƴanta kada su yi alheri a ubansu ko kuma kada su yi alheri a ƴan uwan ubansu ko kuma kada su yi alheri a ƴan uwansu da suke uba ɗaya to kaga wannan duka ba komai ya kawo ba saboda tun farkon lamari ba a daidaita al'amarin yadda ya dace ba har aka bar shi kuma ya zamanto sojoji guda biyu ne muaskarai to musulunci baya son har sai hakan ta faru a ce za a magance a shi yana kokarin magance abu ne tun lokacin yana jinjirinsa domin me fal'ilaju hina yantahi al'amru ila hadha alwad'i qalla ma yujdi magani magance irin wannan al'amari a lokacin da ya tuke zuwa ga irin wannan yanayi qalla ma yujdi amfaninsa ba shi da yawa kadan ne kwarai yake yin amfani in har aka yi irin wannan munzalin amma za a iya magance shi tun yana karami insha Allah. Don haka yace wala budda min al-mubadara fi ilaji mabadi' an-nushuz qabla istifhalihi. Don haka babu makawa a hanzarta wajen magancewa ababen da suka fara bayyana na nushuzi imma daga mace imma daga miji qabla istifhalihi tun gabani ya tsananta la anna ma'alahu ila fasadin, domin abinda zai tuke zuwa gare shi barna ce fi hadhihi al-munazzamati al-khatira, kuma a cikin wannan tsarin zamantakewa wanda yake da tsananin hadari zamantakewan auratayya. Domin a karkashin auratayya kun ga asali an ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, an sanya kauna an sanya tausayi a tsakaninku, a tsakanin suwa, tsakanin ma'aurata. Kaga ana son mawadda ana rahma, wannan shine asali. Kuma aka ce wa akhadna minkum mithaqan ghaliza, akwai al-mithaq tsakaninku, mithaq din ma al-ghaliz. Kuma aka ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, kun ga ku sai aka shabbaha ku da libas, masu rufa mu juna asiri ne, masu taimakekeniya ne a juna, masu ba da kariya ne a juna. Wannan shine asalin abin da ake so a tsakaninku, bari kuma ga abin da kuka haifa, abin da kuka haifa a nan ne kuma sai ake samun mai at-ta'atuf, ake samun at-tarahum. ‘Ya’ya su zamanto suna tausaya wa iyayensu, har ma ake ma ‘ya’ya wasiya, in iyayen sun kai tsufa tausayin ya ƙaru. Imma ya bulaganna inda kalkibar an haɗu huma aukilahuma falatakullahuma uffin wala tarharhuma, a nan ne ake samun ukhuwa, ‘yan’uwantaka a tsakanin ‘yan’uwa, har ake samun gado a tsakanin ‘yan’uwa, ake samun taimakekke ne a tsakanin ‘yan’uwa. Har yake kasancewa idan mutum wani abu ya same shi na biyan diya, musamman diya wacce ta kasance ta hada'i, ‘yan uwan ake tarowa a ce ku zo ku ba da taimako. Ina ne tubalin da ake samun waɗannan mu'amala? Tubalin shi ne gidan auratayya. To don haka shi ya saka shi wannan usra family tsakanin miji da mata zamantakewa ce mai hadari, wanda kyautatuwarta kyautatuwar al'umma ne, lalacewarta tun tana ƙarama in aka bari ta lalace, lalacewa ta kan bama sai shafi zamantakewar al'umma baki ɗaya. To shi saka ba a so a kai wannan, idan har an kai wannan ya kan bama, shi yasa ce li'anna ma'alahu ila fasadin fi hadhihi al-munazzama al-khatira, domin in an bashi ya kai ga wannan matsayi ya kan bama inda zai kai wannan familin ila fasadin, zuwa ga lalacewa ne, zuwa ga barna fi hadhihi al-munazzama, a cikin irin wannan tsarin zamantakewa al-khatira wanda yake mai tsananin hadari. La yastakiru ma'ahu sakanun, yadda nutsuwa ba za ta taba tabbata a cikin gidan ba, wala tumanina ba za ta taba samun nutsuwa ba, wala tasluhu ma'ahu tarbiyatun, tarbiya da za a yi ma yara ba za ta taba kyautatuwa ta yi nagarta ba, wala i'dadun ko kuma kulawa ma mai kyau linnashi'ina, ga waɗanda suke tasowa yara irin wannan fil mahdhanil khatir, a cikin reno, al mahdhan ko mihdhan, reno wanda yake mai hadari. A ce yara ana renansu a cikin gidan da aka zamanto muaskarain, ɓangare ɗaya na uwa ɓangare ɗaya na uba, imma ana zaune a gidan, imma matar ta fita amma ta ja daga duk a inda take, shi ma ya ja daga inda yake, kuma ga ‘ya’ya za a tarbiyyar da su, to tarbiyyar ba za ta yi nagarta ba, domin abin da uban zai ɗora daban ne da abin da uwar za ta yi musu wasiyya, abin da uwar za ta ɗora su a kai daban ne da abin da uban zai musu wasiyya. Saboda ba a samu daidaito ba, suna ganin junansu a matsayin abokan gaba. To kaga abin yanzu ya yi siraya, bai tsaya kan ma'auratan ba. Hikima na auratayyan mawadda wa rahma da libas da al-mithaqun ghaliz, duk gaba ɗaya zan ya sarai, yanzu kuma ya tafi har zuwa ga ‘ya’yan ma. Tarbiya mai kyau ma ba su same ta ba, in ba su samu tarbiya mai kyau ba, su ma za su zama mutane masu nagarta, ba za su zama masu nagarta ba. aw tarbiyatihim, ko kuma ya zamanto idan har ana tare ba a rabu ba, sai zan an yi tarbiyarsu baina awamila haddama, tsakanin ma'aikata awamil, amil mai aiki kenan, sai aka dauka tamkar a ce gida ne, gida ga masu aiki suna cikin gidan, su kuma suna cikin gidan, amma masu aikin awamila haddama masu aiki ne masu rushewa, mufdiyatin wanda wannan aikin nasu zai kai ilal amradin nafsiya, a sami jinya ta zuci, wal asabiya, ko jinya ta asabiya, jingina zuwa ga wanda kake goyon baya, wal badaniya, ko ma iya kaiwa jinya ta jiki, duk lokacin da ƴaƴa suka taso sai suka ga sabani ne ake yi, kullum ba zaman lafiya tsakanin uwa da uba, tashin hankali, zagin juna, shi ya zazzage ta a gaban ƴaƴan, ya fita ita ma ta zazzage shi bayan baya nan, ƴaƴan na ji, zai taɓa musu rai, za su yi ta sake-sake suna ƙanana, imma ya ɓata musu rai su yi kukan zuci, imma wannan abin ya ba su waɗansu tunane-tunane mai mummuna, kaga tarbiyyantu shi ne aw tarbiyyatihim baina awamila haddama, an samu awamil kenan, ba masu ginawa ba ne, masu rushewa ne, wanda wannan aikin zai kai zuwa ga amradin nafsiya, zai sabbama musu ciwon zuciya, zai sabbama musu tunane-tunanen munana a cikin ƙwaƙwalwarsu, wal asabiya, zai sabbaba musu jinyayyuka, duk wannan psychological ne, magana ne yake yanta psychological, ma'ana abu ne wanda zai taɓa ƙwaƙwalwar mutum, zai taɓa zuciyarka, imma asabiya mutum ya jingina zuwa ga uwar, ko ya jingina zuwa ga uban, yana goyon bayan yana cewa baban nan ba shi da mutunci, nace ai maman nan butuli ce, ko bai faɗa da bakinsa ba zuciyarsa yana jin haka, me ya sabbaba, saboda ba a magance al'amarin ba har ya tambama, ya zamanto bayyanannen yaƙi a tsakani, kuma wa ila shuzuz, wannan zai iya kaiwa zuwa ga shuzuzi, me shuzuzi, ɓangarewa, kowa ya zamanto daban, ƴaƴan kowa ya zama daban, kowa ta farkinsa yake bi, don haka ma yace fal amru idan khatir, ashe al'amarin nushuzi a cikin gida, an bada misali ne kawai yanzu da nushuzi, ka gina dukkan sauran sabani al-khilafat da ake samu da al-mashakil, al'amari ne wanda yake da hadarin kwarai da gaske, idan ba a sarrafa shi an fuskance shi yadda ya dace ba, wala budda min al-mubadarati bi ittikhadhi al-ijra'ati al-mutadarrijati fi ilaji alamati an-nushuzi منذ أن تلوها من بعيد ده كباب مكوى من المبادرة أي قوقاوة باتخاذ الإجراءات أركي متاكي المتدرجة ولن تزاس كي في علاج علامات النشوز وجماغن تيوى علامة النشوز منذ أن تلوها من بعيد تلوك تندي ليكو تندق نيسا daga an hango nushuzi ya leko daga nesa sabani kenan, kowane irin sabani ba sai ki wani juya baya da kin miji, duk wani sabani daga an hango shi daga nesa, to a dauki matakai na magance shi, in ba a dauki matakai na magance shi ba daga lokacin lekowarsa aka bar shi har ya bullo, wai ba Hausa yace rana in ta fito hannu baya tare ta ko, to kar a bari abin ya leko, daga an hango irin wannan a yi iya bakin kokiri wajen magance shi, saboda nagartar al'umma ya ta'allaka ga nagartar ma'aurata, nagartar ma'aurata kuma yana tabbata ne ƙarƙashin nagartar zamantakewarsu, Allah ubangiji ya samu dace, Allah shirya da mu hanya madaidaiciya, ya ba mu zuriya mai nagarta, sai mu tsaya a nan wajen insha Allah, za a ci gaba da bayani dangane da waɗannan ijra'at kamar yadda za a kawo su daki-daki yadda Qur'ani ya bayana su, abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada, wanda muke kuskura ko muna roƙon Allah ya yafe mana.
subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.